الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكنا وتا من شاتكوس دوات الربيع الآخر shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 3 ga watan 12 shekara ta 2020 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin riyadus salihin wallafar babban malami al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi Allah ya ji kamalan da rahmarsa a wancan sati idan ba manta ba muna nan har yanzu dai a cikin kitabul jihad kuma muna cikin babi na farko babu fadlil jihad mun tike ne kuma karshen hadisi na 51 insha Allah ta'ala zamu tashi hadisi na 52 مالتي وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظلون فقال اضموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا رواه البخاري والناديسي أنكر قوشة لك صحابي سلمة ibn al-Aqwa shi al-Aqwa din kakansa ne nisba ce zuwa ga kakansa amma sunansa shine Salama ibn Amru ibn al-Aqwa shi al-Aqwa din sunan baban babansa ne saboda haka sai ake jingina shi zuwa gare shi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yace مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر النبي صلى الله عليه وسلم سي سارة تبتا أغريش ياوتي توجن وسو جماعة إن أكتي النفر سوني متانا دبسوتي دغا أكو زوا غوما با لمبر تفارا دغا أكو زوا غوما سو أكتي النفر إذن سنجي كسا دا أكو با أكرنس دا النفر حكنا إذن سنجي غوما su ba a kira su da annafar annafar sune daga 3 zuwa 10 wasu mutane ko wasu jama'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya wuce su yantadiluna suna koyan harbi ay yataramuna bisihamil sibaq suna koyan harbi suna musabaka dan koyan harbi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya wuce su sun yi tim guda 2 wasu anan bangaren wasu anan bangaren sun aje wani abu daga nesa can suna koyan harbi a kansa fa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da su irmu ku ci gaba da harbi annabi ya ji dadin abin da suke na koyan harbi saboda koyan harbi ta'ada ce tada ce mai kyau wanda addinin musulunci yake santa shi yasa ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk wanda ya koye shi ya bar shi yana sane da ganganci ya manta shi to hakika wata ni'ima ce babba da Allah ya bashi kuma ya butulce mata to shi yasa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kara shajja'a su yace ku ci gaba da harbi bani isma'il ya ku ƴaƴan annabi isma'il abin da yasa yace musu ƴaƴan annabi isma'il saboda annabi isma'il alayhi salam shine abul arab shine abul arab baban larabawa gaba daya larabawa nisba su tana tikewa ne zuwa ga annabi isma'il alayhi salam tunda annabi isma'il alayhi salam da shi da mahaifiyarsa hajara sune suka fara kafa garin Makka lokacin da Annabi Ibrahim ya je aje su Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in yaje aje su a garin Makka lokacin daji ne fili ne fetal babu komatin daya a cikin tafiyar sa duk dai abin da ya faru na kissar yan uwa kun riga kun sani to daga wannan lokaci ne har Allah madaukakin sarki ya bubbuga da ruwan zamzam a nan wajen sanadiyar ruwan zamzam kuma mutane da suke matafiya ne suka wuce ta wajen suka samu mazauna kabilar da suka fara zama suka nemi izinin Hajara su makwabce ta zauna tare da ita a wannan wajen sune kabilar Jurhum sune kabila ta farko to su suka fara zama a wannan waje wannan gari tun yana mutum 10 ko mutum 20 haka sai da ya haba kai zama gari mai suna garin Makka a yanzu to wanda shine asalin tarihin garin Makka to daga nan kuma Larabawa suka fara nan ne asalin Larabawa to shi Annabi Isma'il alaihi salam shi ya auri ɗaya daga cikin kabilar Jurhum suka ci gaba da hayyafa wanda ta tsatsinsu ne kuma aka samu Larabawa wanda ake ce musu Larabawa yanzu to shi yasa duk wani balarabe za ku ga nasabarsa tana tikewa ne zuwa gaba Annabi Isma'il alaihi salam to shi yasa sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce musu ku yi harbi dama baban ku maharbi ne wa yake nufi shine kakansu kakansu na can sama Annabi Isma'il alaihi salam ce su yi harbi saboda shi Annabi Isma'il dama ya kasance sana'arsa ita ce me ita ce farauta sana'ar Annabi Isma'il ita ce farauta shi yasa ya tabbata a cikin hadisi lokacin da Annabi Ibrahim ya zo kawo ɗansa Annabi Ibrahim Annabi Isma'il ziyara ya zo ya samu Annabi Isma'il baya nan ya tafi sana'ar safarota cikin daji sai ya samu matar sai ya tambaye ta cewa ya kike tace lafiya kalau ina mijinki tace ai baya nan ya fita ne wani abin da zamu ci ya tafi farauta ya tambaye ta to ya kuma rayuwa take ciki ya ake samu a ci a sha tace kai ai rayuwa babu dadi gashin nan dai ana jalautawa wata rana a samu wata rana ba a samu ba gashi rayuwa dai babu dadi sai Annabi Isma'il Annabi Ibrahim alaihi salam yace to idan ya dawo ki ce masa wani dattijo ya zo kuma ya ce yana gaishe shi kuma ki ga masa cewa ya canza bakin kofar ɗakin sa ya gyara kofar ɗakin sa Annabi Isma'il da ya dawo da kayan farauta sai ya zo ya ajiye tace ai dattijo ya zo ya kuma ce in ce yana gaishe ka sannan kuma ka gyara bakin kofar ɗakin ka sai ya ce mata ai wannan dattijon da ya zo mahaifina ne Annabi Ibrahim alaihi salam kuma abin da yake nufi da in gyara bakin kofar ɗaki na shine in sake ki saboda haka ilhaqi bi ahliki je ki tafi tafi gidanku shikenan haka ya ƙara auren wata matar ita ma Annabi Ibrahim ya ƙara zuwa baya nan shi ma ya tambaye ta maimaita masa irin abin da wacce ta maimaita masa da ya dawo ita ma ya ce ya sake ta a ta ukun ne aka dace saboda haka lokacin da Annabi Ibrahim ya zo ya tambaye shi ya tambaye ta cewa ya kuke rayuwa ya kuke ta gaya masa cewa ai rayuwa alhamdulillah ai rayuwa sai godiya Allah babu wata matsala duk wani abin da ka sai na rashin jin dadi babu to shine ya ji dadi ya ce idan ya dawo ki ce masa wanda tija zo yana gaishe shi kuma ya tabbatar ya ƙara rike bakin kofar ɗakin sa da kyau to shine ta dawo da ya dawo ta gaya masa cewa ga abin da wannan dattijo ya zo da ya zo ya faɗa da sauransu tace shine ya gaya mata cewa ai mahaifina ne Annabi Ibrahim alaihi salam kuma abin da yake nufi shine in ƙara tabbatar da ki a matsayin matata to mallan shadi ana wajen na kama ne shine saboda Annabi Isma'il ya zo ya tafi neman abincin sa shine farauta wanda farauta kusan a cikin lokaci da mai ake yi shine da kuri da baka da sauransu ana yin harbi ne saboda haka Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ga musu cewa ku yi harbi ya ku ƴaƴan Annabi Isma'il saboda mahaifinku menene maharbi ne fa inna abakum kana ramiyan hakika mahaifinku ya kasance maharbi ne rawahul bukhari wannan hadisi imam al bukhari ya fitar da shi ƴan uwa hadisin yana da dan tsayi mallan ya gutsuro iya nan ne dan ya mana hujja yadda hadisin yake shine Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo wucewa ta wajen wasu mutane kamar yadda muka ji a farkon hadisin suna koyan harbi in aka ce koyan harbi shine kamar musabaka shine daga nan malamai suke cewa ashe babu laifi duk wani abu da za a yi na musabaka dan a shajjar da mutane a hada wasu mutane ko a hada wasu samari ko wasu yara domin a shajjar da su musamman abin da yake da alaka da koyan fada ko koyan harbi ko koyan karatu na addinin musulunci wannan babu laifi abinda aka na addinin musulunci a musabaka shine caca ma'ana za a yi musabaqa tsakanin bangaren alif da bangaren ba'un sai bangaren alif ya ce da bangaren ba'un kawo naira 5000 ni ma an kawo naira 5000 duk wanda ya cinye sai a bashi to wannan shine haramun duk wanda ya ce dauka to yayi caca amma kawai a ce a zo a yi ko kuma wani daga gefe wanda shi kwata-kwata baya cikin kilal fariqain din baya cikin nan baya cikin nan sai ya ce to na sa muku naira 5000 duk wanda ya ci zan bashi wannan babu laifi ɗan uwa ina fatan fahimta kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Bukhari da Muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sa ai musabaka ta tsere akan dawaki shi ma kun ga abani da ya shafi koyayya yake wata rana yasa aka yi musabaka musabakar da aka yi kalabi ce akwai dokunan da aka yi musu training dokunan da aka yi musu training suka gogu to sai aka sanya inda za su je sun fi nisa akwai wanda kuma ai musu training ba saboda haka sai aka samu su inda za su je babu nisa saboda haka sai sabai su rinka tafiya tsakanin wannan da wannan sai a tafi da gudu sai a ga wa zai riga zuwa a ga wa zai riga dawa haka nan waɗannan wanda ba a musu training ba su ma su tafi da gudu a ga wa zai riga zuwa zai riga dawa duk annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya musu wannan babu laifi to shi yasa malamai suke cewa duk abin da za a shajjar da mutane a kamar bangaren da ya shafi addini da an yi musabaqa bangaren babu laifi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tawayar da su suna koyan harbi to kamar yadda na gaya muku jama'a bi ce wasu sun ware nan wasu sun ware nan ga hadaf din su can a can gaba sun ajiye shi kowa idan ya harbi ya same shi to shi ne ya ci da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo wucewa sai ya ce ina tare da bangare kaza kamar ya ce kai ina tare da bangaren alif to yana cewa ina tare da bangaren alif bangaren ba'un ko sai suka kame hannu sai suka daina harbin gaba daya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaye sai ya ce a'a me kuma ya same ku ya kuka daina harbi sai suka ce ya rasulullahi ta za a kace kana tare da bangare kaza mu harbi bangaren da kake tare da su ina fata an fahimta so da haka sai suka daina harbi gaba daya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce to dukkanin ku ina tare da ku a ci gaba da harbi sallallahu alaihi wasallam so da haka sai suka ci gaba da koyan harbin su abin da ya faru kenan wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da malamai suke kafa hujja da shi kamar da ne mana bayani a baya na babu laifi a koya wa mutane abin da yake da alaka da yaƙi kamar yadda yake mustahabi ne ya kasance duk abin da yake na motsa jiki da zai koya wa mutum dabaru na yaƙi da sauransu to yana da kyau ya kasance ana koyar da su ga sojoji musamman sojojin addinin musulunci wannan hadisi na karantar da mu haka wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa hadisi na biyu wa an amru na 53 wa an amru bin Abasata radiyallahu anhu an karbo daga amru dan Abasata Allah ya kara masa yarda kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa man raba bi sahmin wanda ya harbi da wani da wata kibiya ko wani mashi fi sabilillahi a wajen yaki dan daukar kalmar Allah madaukakin sarki fa huwa lahu idlu muharraratin to yana da gurgudan ladan yan tabawa wanda duk ya dauki harbi ya dauki mashi ko ya dauki kibiya yayi jifa da wannan mashin ko ya harbi da wannan kibiyar ta jikin kuri da bakan shi a lokacin da ake yaki tsakanin arna da musulmi sawa'un ya samu wanda ya kaiwa harbin ko wanda ya kaiwa jifan ko bai same shi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mujarraban harbin kawai da za a bashi ladan yan tabawa yan uwa ladan yan tabawa addinin musulunci ba karamin abu bane babban lada ake ba mutum duk mutumin da ya yan tabawa to duk mutumin da ya harbi kawai a cikin filin yaki za a bashi lada kamar ya yan tabawa wanda ko yayi harbi ya samu abin da ya kaiwa harbin ya same shi to wani yutar waya daga cikin rawayen hadisi suka nuna cewa shi kuma za a bashi wani matsayi na musamman a cikin aljanna saboda haka kun ga yaki kamar yadda dai hadisan tun daga farkon su zuwa yanzu suke ta maimaita mana ba karamin al'amari bane a cikin addinin musulunci ba karamin falala ce da shi ba karamin daraja ce da kima da shi ba a cikin sha'anin addinin musulunci yanzu harbi kawai idan mutum yayi sawa'un ya samu abin da ya samu ko bai samu ba za a bashi ladan ya'yan tabawa idan kuma ya samu za a bashi wani matsayi na musamman a cikin aljanna wannan hadisi رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي يحيى خريم ابن فاتك رضي الله عنه أن كربو دعا أبو يحيى شين الكنيسة سننش نقص كياشين خريم ابن فاتك wannan sahabi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na san da yawa idan mun taba jin suna irin nashi to sahabi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sunan shi na gaskiya shine khuraym ibn al-akhram ibn shaddad ibn amru ibn fatik fatik din kakansa ne na cancan na kusan guda biyar a nisba ce zuwa ga kakansa sahabi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya halici yakin hudaybiya amma wasu daga cikin malamai suna cewa ya halicci yakin badar sai dai bai inganta ya halicci yakin badar ba yakin hudaybiyan dai ya halicce shi ya mutu a lokacin khalifancin muawiya dan abu sufyan yana da hadisai a cikin sunan al-arba'a akwai hadisin sa a cikin abu dauda haka nan imamu tirmizi ya rawaito hadisin shi haka nan imamu nisa'i da ibnu majah dukkanin su sun rawaito hadisinsu a cikin littattafan su yana da hadisai guda 10 daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da rawaito so da ka sahabi ne daga cikin sabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya kara masa yarda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace man anfaqa nafaqatan fi sabilillah wanda ya ciyar da wani abin ciyarwa fi sabilillahi dan dauka kalmar Allah madaukakin sarki a wajen dauka kalmar Allah madaukakin sarki in aka ce ciyarwa ya shafi ka bayar da abin da za a ji yaki da shi ko ka bayar da doki ko ka bayar da kayan fada ko ka bayar da abincin da za a ci ko duk abin da zai taimakawa masu jihadi su sauƙaƙe jin jihadin su su samu sauƙi wajen jihadin su duk wanda ya shafe shi kamar da makaranta a wasu hadisan baya kai ko bawa ne ka bayar in kai ba za ka samu damar zuwa ba ka ba da bawanka ka ce zai taimaka wajen yaki shi ma ya kunshi annafaqatu fi sabilillah to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda duk ya ciyar da wani abin ciyarwa a wajen yaki dan dauka kalmar Allah madaukakin sarki kutiba lahu za a rubuta masa sab'u mi'ati dhifin ninkin lada har guda 700 wannan ladan da ya kamata a bashi to za a ninka masa shi dai har 700 wannan hadisi rahu tirmizi imamu tirmizi rawaito shi wa qala yace hadisun hasan kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa mathalul ladina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbilatin 100 habba kamar mutum ne da ya shuka kwaya guda daya kwayan nan guda daya ta fitar da zangarniya kowace zangarniya akwai kwaya guda 100 a cikin ta guda 7 kowace akwai guda 100 a cikin ta 700 kenan hadisi na gaba wa an abi sa'idin radiyallahu anhu qala an karbo wannan hadisi daga abi sa'idin al-khudri yarda Allah ta tabbata a gare shi qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله تصيرا دا امنتين الله تصقر تبتا اغري شي يتي ما من عبد باب وان باوا يصوم يوما في سبيل الله ده زي ازمتو وترانا قلي ده كوي في سبيل الله دان دوك كلمه الله مدوكين سركي الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار فتشي الله مدوكين سركي يا نسنت فسكرس دا وتا daga wuta sakamakon azumin rana guda ɗayan nan da yayi 70 kharifan tsawon tafiyar shekara 70 muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa a cikin wannan hadisi mai albarka shine dukkanin wanda yayi azumi kulli ɗaya kawai na rana ɗaya amma yayi shi ne fi sabilillah to wajen fassara fi sabilillah malamai sun yi sabani wasu abin suka ce abin da ake nufi da fi sabilillah shine mutun yayi azumi a ranar da ake yin yaki ko kuma ranar da za a tafi yaki a cikin kwanakin da ake kafsa yaki to mutun yayi azumi to wannan azumin da mutun zai a cikin wannan rana ladan da za a bashi ko kuma Allah madaukakin sarki ya masa alƙawari zai nesanta fuskarsa daga wuta tsawon tafiyar shekara 70 wasu malamai suka ce a'a in aka ce fi sabilillah kawai mutun yayi azumin dan Allah kawai ya shafi wanda yake cikin yaki da wanda baya cikin yaki duk ya shafe shi inda kai azumi saboda Allah madaukakin sarki daisa shi kadai kaga dama ba dan riya ba ba dan a ce kana yi ba ba dan komai ba kai ne dan Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki zai nesanta fuskarka daga wuta tsawon tafiyar shekara 70 ina fata an fahimta wanda wannan fassara ta bi malamai sun furjai da ita ya shafa wanda yake cikin halin jihadi da wanda baya cikin halin jihadi wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da malamai suke kafa hujja da shi wajen falalar azumin nafila irin azumin litinin da ake yi yan uwa da azumin alhamis da azumin ayyamul bid 13 da 14 da 15 da azumin siyamu daud azumin annabi daud alaihi salam duk wani azumi na nafila da ya tabbata to Allah madaukakin sarki ga irin ladan da yake bayarwa a kansa don kamar yadda kuka sani shi azumi wani aiki ne na musamman da Allah madaukakin sarki yace nasa ne kuma shi zai biya shi yace kowanne irin aiki na dan adam nasa ne shi dan adam din yace banda azumi shi nawa ne wa ana ajazi bi yace azumi nawa ne kuma ni ne salladan da na tattalawame shi wanda zan bashi shi shi sa malamai suka ce shi mai azumi Allah madaukakin sarki zai bashi ladan sa ne bi ghairi hisab ba tare da an kirga ba saboda haka ƴan uwa azumi yana da falala yana da lada ƙwarai da gaske mai yawaita azumin nafila ƴan uwa mu daina wasa da azumin nafila mai yawaita azumin nafila sosai da sosai saboda azumi yana da fa'idoji da yake da su a gangan jiki da imanin mutum azumi yana taimakawa wajen samar da lafiya azumi yana taimakawa akwai wani afar da ake rawaitowa wanda da yawa daga cikin malamai suna cewa bai inganta ba shine sumu ta suhu ku yi azumi za ku samu lafiya dan galibi ƴan uwa ku duba ku ka galibi ko da masana kiwon lafiya sun ce abin da yake jawo cuta a jikin ɗan adam za ku ga ko dai abin da yake ci ko abin da yake sha ko iskar da yake shaƙa galibi cutar da mutum yake kamuwa da ita ba ta wuce ɗaya daga cikin abin nan guda uku ko dai abin da ka ci ko abin da ka sha ko iskar da kake shaƙa to kaga lokacin da kake azumi za ka ɗau awanni da dama ba ka cin komai cikinka babu komai wannan rashin cin komai da ba ka yi za ka ga yana taimaka maka wajen rage maka duk wasu sanadai da ya su kai ka zuwa ga ɗaukar rashin lafiya saboda haka shi kansa azumi yana taimakawa mutum za ku ga da yawa daga cikin masu wasu ciwuka cewa ake su yi azumi hakanan azumi yana taimakawa mutum wajen daƙile duk wata matafiya ta shaɗan a cikin jikinsa saboda shaɗan yana gudu a jikin mutum kamar jini to shi kuma jini yana gudana ne yadda ya kamata idan ya kasance akwai isasshen abinci a jikin mutum lokacin da ya kasance babu abinci sosai a jikin mutum zai taimaka wajen daƙile hanyoyin jini ne shaɗan ba zai iya gudana yadda ya kamata saboda haka ƴan uwa mu yawaita azumin nafila azumi yana da falala ƙwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadis Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin Kitabul Jihadi shi kuma Imam Muslim kamar yadda Imam Nawawi yayi babuka shi kuma da ya tashi sai ya kawo shi a cikin Kitabus Sawm saboda haka kowanne ya shiga cikin Kitabul Jihadi ya shiga cikin Kitabus Sawm hadisi ne da Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisi na gaba na 56 wa an abi umamah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi Abu Umama Allah ya kara masa yadda anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man sama yawman fi sabilillah wanda duk ya azumci rana saboda Allah madaukakin sarki ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan Allah madaukakin sarki zai sanya tsakaninsa da tsakanin wuta khandaqan wani shamaki wani tsaro na musamman babu shi ba wuta zaka ce al-khandaq asali shine rami gwalalo katoto da ake yi dan araba wata hanya da wata hanya ko wani guri da wani guri shine khandaq ai wani katar rami sosai wanda tsakanin abin da yake ramukan nan abin da yake tsakanin ramin nan da ɗayan to babu yadda za mutum ya ƙetara shi kamar a ce wata ganuwa ce da ake amma kuma ta rami kamar yadda kada ku manta lokacin da za a yi yaƙin da ake ce masa yaƙin Khandaq ma ai abin da ya faru kenan ko da Abu Sufyan ya gayya ya haɗo dandazon mutane yace lalle sai sun zo sun tashi garin Madina da duk wanda suke cikin ta da suka tunkaro garin Madina Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji labarin tahowar su sai ya tara sahabbai sai ya shawara yace gashi nan sun taho kuma suna da yawan da ba za mu iya tunkara su ba mai shawara wancan ya kawo shawara wannan ya kawo shawara wannan ya kawo shara ƙarshe sai aka samu wani sahabi mai fasaha shine Salman al-Farisi sai ya ce mu a garin mu na Farisa idan irin wannan yakin ya tankara mu wanda mun tabbata an fi ƙarfin mu idan muka tankara sojojin za a gama da mu ga yadda muke ya rami muke haƙawa sai mu zagaye garin mu da shi ta yadda abokan gaban ba su iya tsallako wannan ramin ba duk wanda yake tsallako mu kuma muna gefe da kibiya sai mu yi da shi shikenan aka yasa gaji sai abin da zai su koma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ji dadin wannan shawara yace to aje a haƙa rami to haka aka zo aka fara haƙa wannan ramin shine aka haƙa katar ramin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya raba mutane kashi kashi sai ku sayyidina Umar ibn al-Khattab da suwana da suwani ku yi ta suwana da suwani ku yi ta suwana da suwani har da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka rinka haƙa ramin ana cikin haƙa ramin aka zo wata katuwar kamfa wani dutse mai ƙarfi sabai akai aka fasa shi aka sa sai aka zo aka ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labari ga abin da yake faruwa sallallahu alaihi wasallam ya zo ya dauki hannunsa mai albarka ya dauki duka ya dauki abin bugu kace diga ko guduma yayi bismillah ya daki wannan dutsen sai ɗaya bisa ukunsa ya baje sai ya zama gari sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bugawa sai kasance bibi sa ukun sai ya zama gari ana ukun da ya buga ko shikenan sai dutsen gaba daya ya abin nan ya tafi sallallahu alaihi wasallam to haka akai mahalli shayar da shine khandaq shine ramin da ake yi to amma wannan hadisi abin da ake nufi da shi shine shamaki kawai kowanne iri duk wanda ya azumin rana daya saboda Allah Allah madaukakin sarki zai sanya shamaki tsakaninsa da wuta dukkanin mu gaba daya abin da muke gujewa shine me shiga wuta ba haka bane kowa abin da yake gudu idan ya mutu shine me ya shiga wuta idan aka baka tabbas aka ce zawa da dan aljanna ne kai da Allah akwai wani fargaba ko tsoro da zai ƙara dukan zuciyarka babu na'am na'am ake ramu sai ta shiga cikin kwatar na fahimta warai da gaske dai hikima ce yace lokacin da suna yara akwai wata tsutsa da aka yi mai yawan gaske ta zo za ta shiga musu gari su ma sai suka zo suka yi wannan dabara sai suka rami katoto suka kewaye duk inda take da ta zo ko sai ta shiga ramin mai wukan ta shigo cikin gari to dan haka al'amarin yake to haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su kuma suka yi a wancan lokaci da kafarai suka kawo musu hari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kama baina as-sama'i wal ardi nisan da ke tsakaninsa da wutar sama kama nisan sama da ƙasa nisan da ke tsakaninsa da wutar jahannama shine kamar nisan da ke tsakanin sama da ƙasa wani hadisi ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nuna kuma nisan da ke tsakanin sama da ƙasa nisan tafiyar shekara 500 ne tafiyar shekara 500 yanzu daga nan inda muke in zaka je sama ta ɗaya in dai sama zaka je sai kai tafiyar shekara 500 ina ba ta bayyana daga sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu sai kai tafiyar shekara 500 ka dauki mafi saurin kayan sufuri da ake da shi a yanzu to shi ake bayani ba ana bayanin wai mota ko jirgin sama da sauransu irin kumbu a Holland da ake harbawa da sauransu shi yasa duk wanda suke cewa sun je sama sun je dai wani guri daga cikin gajimare ko abin da kama daga amma sama ta daya wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je ya sayyidina malaika jibril ya kankwasa aka ce waye yace jibril ne wa yake tare da kai muhammad an aika masa ya zo eh sannan aka bude masa ba wanda ya je wannan sama ina fata an fahimta yawa saboda daga nan zuwa cin tafiya shiga 500 ce kamar ma ka je ba ka gama ba waye yake rayuwa shiga 500 yanzu a cikin mu idan mutun ya shiga 100 yanzu ai barka ake masa ana wani ya dade a duniya to kuma tafiya shiga 500 wannan hadisi rahu tirmizi imam tirmizi rawaito shi wa qala yace hadithun hasanun sahihun hadisi ne da yake hasan ko kuma sahihi wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man mata wanda duk ya mutu wa lam yaghzu bai taba yin yaki ba bai taba yin jihadi ba bai taba shiga filin daga ya kafsa da kafirai ba walam yuhaddith nafsuhu bil ghazwi sannan bai taba zantar da zuciyarsa da yin yaki ba ko a koda a ransa ne rinkare cewa a shirye yake a kimtse yake koda yanzu yaki yazo zai tsaya kare addinin musulunci ba irin wannan tunanin kwata-kwata a ransa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mata ala shubatin min nifaqi ya mutu akan wani yanki na munafinci akwai wani yanki na munafinci a cikin zuciyarsa yan uwa kun fahimci hadisin kuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk wanda ya rasu na farko bai taba yin jihadi ba na biyu baya sawa baya zantar da zuciyarsa yiwar yin jihadi ko da jihadin zai zo ba'ana baya gani zai iya tsayawa ya kare addinin musulunci da ransa da dukiyarsa ya ba da su duka dan addinin musulunci ya wanzu baya jin wannan a ransa to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya mutu a zuciyar shi akwai wani yanki na munafinci me yasa saboda munafikai da ma su a cikin ɗaya daga cikin sufufin su ba sa yin jihadi munafikai matsorata ne na ƙarshe shi sa Allah ce yahsabuna kullu sayhatin alayhi هم العدو فحذرهم متصورتاني duk inda ake jihadi ba sa zuwa shi yasa da azo za a jihadi sai su ta ba manzon Allah uzuri sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ni ina da uzurin kaza kada abana ji yakin ai mun uzuri ne zauna a gida annabi yace shikenan je ka haka suke zuwa su ta ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi uzuri kala kala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma sai ya ba su uzuri yace ku ji ba matsala to saboda haka wannan hadisi yan uwa da yawa yanzu muka duba zaga rayuwar da muke ciki yanzu za ku ga kamar yana da alaka da mu haka ne saboda a cikin mu akwai wanda ya taba yin jihadi ne to kun ga ɗaya rage mana menene walam yuhaddith nafsuhu bil jihadi shine shin kana zantar da zuciyarka cewa yanzu idan yaki ya tunkaro addinin musulunci kana shirye ka kare shi shine matsala akwai wanda shi yana ji cewa ko a yanzu idan addinin musulunci ya shiga cikin wani hali a shirye yake ba da ransa da komai nasa ya fanshi addinin musulunci akwai wanda shi ko baya wannan shirin shi kawai shi duniyar zama ya zo yi babu ruwansa da babu ruwansa da wani jihadi duniya ce ne mai daɗi kware da gaske duk abinda wani ma zaka ga zancen mutuwa fa baya so fa wallahi akwai mutum wanda da ka fara mai zancen mutuwa zai ce da Allah kai ana zancen kirki ka saka zancen mutuwa baya so Allah to yanzu mutumin da baya son zancen mutuwa kai masa zancen jihadi wanda jihadi kai maka san kisa ne akai kashe mutum ne akai a cikin sa to irin wannan ake nufi saboda haka ƴan uwa ko da yanzu ba a jihadi to ka rinka gaya wa ranka cewa ko da yaushe idan jihadin ya taso zaka yi tsawa ka shiga cikin sa ka kare addinin musulunci ta dalilin sa kyakkyawan niyya kenan ƴan uwa kyakkyawan niyya kun ga abin da ya fitar da mutum daga cikin ya samu kansa a cikin munafikai shine me kyakkyawan niyya shi yasa ko da yaushe ana so ya kasance niyyar ka mai kyau ce aiki ko ba za ka aikata shi dan uwa ka ya kasance niyyar ka tana da kyau a kansa akwai aiki ayyuka da yawa da ba mu aikata su na alkhairi ne amma kuma za ka ga wasu daga cikin mu alhamdulillah akwai kyakkyawan niyya a kanta muna ji cewa idan da zamu samu dama irin ta masu aikata da mun aikata ko kuma ko da bayan zamu aikata muna sa ran insha Allah ta'ala nan gaba zamu aikata to wannan niyya ce mai kyau ita ba kuma ana santa amma ya kasance kai baka aikata aikin alkhairi zuciyarka babu aikin alkhairi a cikin ta to wannan zuciya bata da amfani kwata kwata babu alkhairi a cikin wannan zuciya Allah ya tsare mu wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa wa an jabirin hadisi na 57 na 88 wa an jabirin radiyallahu anhu qala an karbo daga Jabir dan Abdullahi al-Ansari Allah kara masa yarda yace kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fi ghazatin a cikin wani yaki fa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna bil madinati la rijalan haqiqa akwai wasu mazaje a cikin garin madina masirtum masiran bakwi wata tafiya ba wala qata'tum wadiyan baku bi ta cikin wani wadi kun yanke shi kun fita daga ciki ba illa kanu ma'akum face waɗancan mazaje da suke zaune a garin Madina suna tare da ku da me suke tare da ku da kyakkyawan niyyarsu an fahimta habasahumul marbu abinda ya hana su kasancewa tare da ku yanzun da kuke tafiya shine rashin lafiya. Habasahumul mardu, rashin lafiya ne tsare su zaunar da su a gida, ba za su iya tasowa ba. To amma suna tare da ku da niyyar su. Wa fi riwayatin, wata riwaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace habasahumul udhur, uzuri ne yeme ya tsare su ya hana su tawwa. A wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace illa sharikukum fil ajri, face sai sun yi tarayya da ku a cikin lada. Aga su zauna a garin Madina, suna cin a garin Madina, ko kuma kuna nan kan hanya kun tafi za ku je yaƙi, to kun san shi mai jihadi ɗaya daga cikin falalarsa idan ya hau kan tudu ladan da za a bashi daban, idan ya shiga gangare ladan da za a bashi daban, idan ya yi sassarfa ladansa daban, duk halin da yake shi ne tafiya ladansa daban. Shi mutumin da yake jihadi haka Allah maɗaukakin sarki ya kaddara masa. To duk wannan ladan da ake ba su na tafiya, na shiga gangare, na shiga tudu, na shiga kaza, na shiga kaza, da aje kuma tsaya filin yakin a kafsa, dukkan abin da aka ba su na lada, wanda yake zaune a gida, wanda rashin lafiya ta hana shi fitowa, za a ba shi irin wancan ladan shi. An fahimta? Za a ba shi irin ladan da aka ba su. Me dalili? Saboda kyakkyawan niyya. Shi sa mutanen da wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗi wannan magana ce a cikin yaƙin Tabuka, lokacin da aka dawo daga yaƙin Tabuka. Kun san shi yaƙin Tabuka an yi shi ne a shekara ta 9 bayan hijira, kuma yaƙi ne da yake an yi shi a lokaci mai tsanani. Na farko akwai zafin rana, tsananin zafin rana, ana cikin bazara sosai, sannan kuma gari ne mai nisa kwarai da gaske. Shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk inda zai je yaƙi galibi tauriya yake. Tauriya shine yakan haka ya magana. Idan misali muƙaddara zai je Wudil, Wudil wacce nahiya ce, gabas ce ko kudu ko arewa ko yamma? Gabas ne ko? To annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan zai je Wudil sai ya ce yamma zan yi, yamma zan yi. To idan aka tashi tafiya yamma, ta yamman za a fita, sai an bi ta yamman kuma sai a zagaya, kuma sai a yokona, kuma sai a hau kan hanyar Wudil ɗin sosai da sosai, sai a ƙarasa. Ina fatan fahimta. Shine tauriya. Abin da yasa yake haka, saboda kada a samu munafikai su je su kai labari a garuruwan da suke gabas, su ga musu cewa ga annabi ne zai kawo muku hali. To amma lokacin da za a je Tabuka, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai tsaye ce Tabuka za mu je, duk wanda zai shirya shirya, saboda gari ne mai nisa kwarai da gaske, sannan ga zafin rana, akwai tsanani. To annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wannan yakin ya tafi da rundunan mayaka kusan mutum 30,000. Shine yakin da ba a taɓa fita da mazaje kamar shi ba, mutum 30,000. To duk da haka an samu wasu wanda ba su je wannan yakin ba. Wanda ba su je wannan yakin ba kala uku ne, kala uku ne. Na farko sune munafikai, sune munafikai. Su mai hana su zuwa yaƙi, na gaya muku da munafikai ba su iya yaƙi saboda matsorata ne. Su tsoro da gudun mutuwa da kisisi na da makirci wa addinin musulunci yana su fita, saboda haka suka ƙi fita. Sai dai su zo su taba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi uzurin ƙarya. Akwai wanda ma ya zo ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni, wai yace da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya rasulullahi amin izini in zauna a gida. Annabi yace saboda me? Yace saboda shi mutun ne da in yaje ga ƴan matan rumawa ba zai iya mallakar kansa ba da sauransu kaza da kaza, saboda kada a fitine shi, zai fitinu. Sai Allah maɗaukakin sarki ce ala fil fitnati saqatu, inda fitina ce ka riga ka shiga cikin ta, kuma tunda ka ɗaukowa kanka munafinci ka riga ka shiga cikin fitina. Kashi na biyu su ne irin waɗanda muka yi bayani a wannan hadisin. Su suna da niyyar fita yaƙin, sun shirya wa yaƙin, sai dai kuma wani dalili ya hana su zo su fita, ko rashin lafiya, ko gurguntaka, ko makanta, ko kuma ba su da abin da za su hau su je yaƙin. Tunda na ga muku ba nan ne tafiyar kwana biyar ko kwana goma mutum ya ce zai iya tafiya ƙasa, a tafiya ce ta watanni. To shi sa tafiya ƙasa ba za ta yi ba, dole sai mutum yana da abin hawa. Shi ba shi da abin hawan da zai hau, to dole yana je yana gani zai haƙura. Akwai mutane na uku, su ba sa cikin munafukai, amma kuma ba su fita yaƙi ba. Me yana su fita? Ba komai, sharrin shaɗan kawai. Shi ne zamewa da kuskure irin na ɗan adam, wanda kowanne ɗaya daga cikinmu zai iya faɗawa ciki. Babu abin da yana su fita, suna da ƙarfi, lafiyarsa kalau suna da abin hawa suna da makamai suna da guzuri komai suna da shi me yana su fita shedan to su ma akwai su to kowanne ɗaya daga ciki guda uku ne sai da Allah madaukakin sarki ya bayyana su a cikin suratul tauba kowanne daga ciki su munafikai Allah madaukakin sarki ya ce da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya tadhiruna ilaykum idza raja'tum ilayhim إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله أعمالكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم سأل الله يتمي فأعرضوا عنهم إنهم رجسون الله مرحبا سركيتي ya tadhuruna ilaikum daktar ka kuma gida ya manzon Allah zasu ta zuwa suna kawo maka uzuri sai Allah madaukakin sarki yace a kada ka karbi uzurin su ka ga ya musu cewa tun kafin na dawo Allah madaukakin sarki ya bani labarin abinda zaku zo ku faɗa abinda kuka faɗa ƙarya ne bazan yadda ba zasu so su rinƙa rantsuwa suna cewa wallahi suna da uzurin da ya hana su fita yaki dan ku yadda da su dan ku kawar da kai ga abinda suke na mummunan aikin da suke na kin fita yaki sai Allah madaukakin sarki ya ce ku kawar da kai ku rabu da su kazanta ne datti ne Allah madaukakin sarki musu tana dan azaba mai radadi munafikai kenan sannan sai bangare na biyu sune su kuma waɗanda babu abinda ya hana su fita yaki su kuma waɗannan mutum uku kawai aka samu su sahabbai ne bayin Allah ne nagartattu ne mutanen kirki kamar yadda na ga mana kawai zamiya ce irin ta dan adam ta hana su fita yaki da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo ya zo ya zauna saboda haka sai mutane suka rinka zuwa kowa yana kawo ujirin sa masu zuwa bangajiya suna yi masu zuwa sanar da zuwa suna yi ana kawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rahoton abin da ya faru bayan tafiyar sa to sai munafikai su zo su rinka bada ujiri ya rasulullahi ni wallahi abin da ya sa ban fita ba abu kazani sai annabi ya ce tashi kaje Allah ya yafe maka ya rasulullahi abin da ya sa ban fita ba abu kazani annabi ya ce tashi kaje Allah ya yafe maka su da suka zo gaba ɗaya sai suka ce ya rasulullahi wallahi babu abin da ya hana mu fita lafiyar mu kalau ko ba mu da wani uzuri sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ko kuma ku tashi ku je sai Allah ya bayanin abin da ya kamata a dauka na mataki akan ku to shine su waɗanda mutane guda uku daga baya sai wahayi ya saka wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce daga yanzu a kaurace musu kada ƙara kula kowa a cikin su duk garin Madina kada wanda ya ƙare musu magana tsawon kwana 50 da daga farko ma an ba matan su dama za su dan iya musu hidima da sauransu to daga baya matan nasu aka ce ko ce ta tafi gida ba matan nasu ma ba su kula su ba shi yasa mutumin da kake gani aminin ka ne babban abokin ka ne yafi kowa san ka a cikin mutane sai su je su same shi assalamu alaikum kawai sai su ga kawai da kai haka assalamu alaikum ya kawai da kai haka a cikin su akwai wani jarumi shi matashi ne ana ce masa Ka'abu dan Malik shi Ka'abu ya fi siyarinta a ciki sauran dattawa ne haka sun dan girma to shi yakan iya fito ya dan zaga cikin gari su suna gida suna ta kuka bayan Allah suna ta kuka a gida shi kuma da yake da saurayi ne shi ba zai iya zama a gida ba sai ya fito ya shiga nan ya rika duk inda ya je kawai sai ga an fashi ana majalisa ana hira da yaji ya zauna kawai sai ga wannan ya tashi yana ya tasallaluna minkum liwaza ke sai kowa ya fashi wai me yake faruwa ne duk inda ya ji ba wanda yake kula shi wata rana ya ce akwai wani babban aminin sa wanda ya fi kowa san sa a duniya yana cikin gona ya ce sai ya haura gona ya je ya shiga ya same shi ya yi masa sallama ya ki amsawa ya yi masa magana ya ki amsawa duk magana da zai mai sai ya ki amsawa ko kallon sa ne ba haka ya fashe da kuka ya fito ya rabu da shi a wurin ana nan yana cikin wannan halin kawai sai ya ga wani dan sako ya to daga garin Gasasina an aiko shi wani sarki ya aiko shi musamman aike ne na musamman zuwa ga Ka'abu dan Malik shi kansa dan aiken da ya zo yana neman Ka'abu dan Malik idan ya tambaya babu wanda yake ce masa ma ga inda yake saboda kada ba ka ambaci sunansa ka dauka kai zunubi da Allah ina Ka'abu dan Malik ba wanda zai masa magana sai dai a nuna masa yi da baki a ce ba wanda zai masa magana to haka dai da isharar da menene sai da aka samu aka nuna masa shi je ya same shi ya bashi wasiƙar da ya bude wasiƙar sai ya ga ai daga Maliku Gassan mun ji labarin abinda annabin ka yi maka na wofin tadda kai da tabar da kai kai babban mutum ne Allah bai tabar da kai ba ka zo za mu baka me masauki na musamman girma ma kan baka matsayi mai girma shi kuma ba majusi ne ba musulmi bane kafiri ne an yi masa tanya ba addinin sa saboda wannan abin da ya same shi ko an fahimta yan uwa wato mun fahimci hatsarin da yake ciki a lokacin fa mutum ne kowa dai na kula shi a gari kuma ga wancan ane maka tayan sarauta an fahimta can ane maka tayan sarauta nan kuma kowa ba ruwansa da kai me zai faru kenan yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace wannan musiba ai ta fi wancan musiba shine sai ya tattara wannan wasiƙa yaje cilla ta auta ya kona ta haka sai da suke kwana 50 ba wanda yake kula su daga baya saboda gaskiyar da suka yi sai Allah madaukakin sarki saukar da aya su kutum da guda yace ya yafe musu wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha baqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allahu at-tawwabur rahim Allah yace to su an karbi tuban su an yafe musu an wanke sai yanzu ba su da kowane irin zunubi su da kowane musulmi dai suke kabu dan malik a lokacin da Allah ya karbi tuban sai yace daga yanzu yadda ne gaskiya ta fitar da ni Allah ya min wannan abin daga yanzu insha Allah ta'ala bazan ƙara ƙarya ba aka ce hayyabar duniya bai ƙara ƙarya ba bawon Allah haka ma wai ya hikaito idan zai labari ma ya hikaito cewa wani ya faɗa ba da ƙarya ba zai ba an gane ba fa wai shi ya ƙarya ba ya bada labarin wani ya yi ƙarya ya faɗi labarin ƙarya ba zai ba saboda wannan abin da Allah madaukakin sarki ya masa shine Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ya ku wanda kai kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku kasance daga cikin masu gaskiya to kun ga na farko Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kazanta ne najasa ne datti ne ya rabu da su su ne munafikai na biyu kuma Allah madaukakin sarki an dan yi punishment ɗinsu sannan kuma aka karɓi tuban su ko na uku su ne masu uzuri su ne wanda muke bayani a kansu su masu uzuri da man asali Allah madaukakin sarki ya ba su uzuri tun a baya a cikin suratul tauba ko Allah madaukakin sarki ce laysa alal ladina alaysa alal du'afa ko wala alal marda wa ala alal ladina la yajiduna ma yanfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi ko ma alal muhsinina min sabil har zuwa inda yake cewa la alal ladina idha ma atawka litahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'inuhum tafidu min ad-dami hazanan an la yajidu ma yanfiquna Allah madaukakin sarki yace babu laifi ga wanda yake bashi da lafiya ko wanda yake gurgu ko wanda yake makawo ko wanda bashi da abinda zai iya dauka nauyin kansa ya kai shi yaki zai dawo da shi Allah madaukakin sarki ya ba su uzuri to wanda suke da zil din tafiya yaki Allah madaukakin sarki ya kaddara suna da wata rashin lafiya da ya tana su tafiya yaki to waɗannan duk abinda za a ji a yakin su suna da ladan a ciki za a raba ladan da su wannan in kuwa kyakkyawan niyya ke kyakkyawan niyya shi yasa ake so ko da yaushe ya kasance akwai aikin alkhairin da kake yin sa idan ka kwanta baka da lafiya sai Allah ya ci gaba da baka ladan wannan aikin da kake na sha buga mana misali yanzu misali sallar walha ce kullun kana yin sallar walha kiyamul layli ce kullun shafa'i da wutar baya wuce ka to duk lokacin da ka kwanta baka da lafiya kana nishi ladan da ake baka lokacin da kake waccan sallar walha za a ci gaba da baka shi ladan da ake baka lokacin da kake kiyamul layli za a ci gaba da baka shi saboda ka amfanin aikin alkhairi kine da kyakkyawan niyya Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi rahul bukhari min riwayati anas wa rawahu muslim min riwayati jabir wal lafd lahu wa an abi musa radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu musa al-ash'ari Allah kara masa yarda yace anna a'rabiyan haqiqa wani mutumin kauye atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa qala yazo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya rasulullah ya manzon Allah ar-rajulu yuqatilu lil maghnami mutum ne yake yaki amma shi yana yaki ne dan ya samu ganima kawai ba ruwansa da musulmi su samu nasara ko kansu samu nasara ba dan Allah yake yakin sa ba shi ganima yake wa war rajulu yuqatilu li yuzkara wani mutum kuma shi daban yana yaki ne dan an ambace shi shine li yuzkara dan an ambace sunan sa yayi shuhura a cikin mutane kowa ya kasance ya san shi yuqatilu li yura makanuhu war rajulu yuqatilu li yura makanuhu da kuma mutumin da shi yana yaki ne domin a gane matsayinsa, a gane kimarsa, a gane jarumtarsa a cikin mutane. Wa fi riwayati wata riwaya tace yuqatilu shaja'atan, yana yakin ne saboda me? Ya nuna gwarzantaka da jarumta da bardantaka, a ce wani bardai, wani duk inda bardai yake ya kai. Dan ɗaya daga cikin abin da yake kayatar da balarabe a duniya ka ce masa bardai, ka ce masa jarimi, ka ce masa mai jarumta, shikenan ka gama. Wa yuqatilu hamiyatan, da kuma mutumin da yake yaki dan kabilanci. In aka ce hamiya shine mutum yana yaki ne domin kare wani abu, maybe inda za a je a yake sa din anan aka kashe babansa, ko kuma su suka kashe kanin babansa ko wani nasa, sai ga ai ga dama ta samu bare je dau fansa. Kun ga dan me zai yakin? Dan dauka fansa ba dan me ba, ba dan Allah ba. Shine hamiyatan, dan kabilanci ko kuma dan kare kabilansa. Wa fi riwayati wata riwaya kuma aka ce yuqatilu ghababan, yana yaki ne dan fushi kawai saboda an tunzura shi. Faman fi sabilillah, sai wannan mutum ya tambayi Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace a cikin waɗannan mutanen da na ambata gaba daya manzon Allah, wanne ne yake yaki saboda Allah, wanne ne yake yaki saboda ɗaukaka kalmar Allah madaukakin sarki. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man qatala, wanda yayi yaki, litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, dan kalmar Allah ta kasance ita ce madaukakiya a sama, fa huwa fi sabilillahi, wanda shine yaki saboda Allah madaukakin sarki. Ina fata an fahimta. Wato kaga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai tsaya bata lokaci nuna masa cewa da wanda yaki saboda kaza, da wanda yaki saboda kaza, duk ya lissafa mu su ce ba dan Allah suke ba, sai ya bashi amsa da gwargwadon abinda zai rushe duk abinda ya kawo, ya tabbata kuma da abinda yake shine na gaskiya. Kun ga da aka ce man qatala, wanda ya yaki, litakuna kalimatullahi al-ulya, dan kalmar Allah ta kasance a san madaukakiya, fa huwa fi sabilillahi, wannan shine dan Allah. To sauran fa me ake nufi kenan? Duk sun yi ba dan me ba? Ba dan Allah ba. Allah ya sa an fahimta. Da wanda ya yaki saboda a ce masa jarimi, da wanda ya yaki saboda ganima, da wanda ya yaki saboda shahara, da wanda ya yaki dan kabilanci, dukkaninsu sun yaki ba dan Allah ba. Wanda ya yaki dan Allah mutum ɗaya ne, shine wanda ya yaki saboda kalmar Allah madaukakin sarki ta kasance ita ce madaukakiya. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisi. Yan uwa, wannan hadisi yana nuna mana a falala da tsayawa akan kyakkyawan niyya a kowane irin aiki, ba wai jihadi kadai ba. Tsayawa akan kyakkyawan niyya akan kowane aiki zai taimaka wa mutum kwarai da gaske wajen dacewa a gaban Allah madaukakin sarki. Dan akwai abin tsoro dan uwa, ka je gaban Allah madaukakin sarki, wallahi ya kasance ayyukan da kai ba dan Allah kai ba. Babu abin da yafi wannan razani, babu abin da yafi wannan tashin hankali, babu abin da yafi wannan tabewar ranar tashin alkiyama. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya bamu labari a cikin hadisin Muslim, Imam Tirmidhi ya fitar da shi, cewa mutane guda ukun farko da za a fara jansu a kai su wuta sune mutanen da suka aiki ba dan Allah ba, sune na farko, farkon wanda za a kura wutar jahannama da su shine mutum yayi yaki saboda Allah, kamar yadda muka kawo wannan, yayi yaki saboda yayi yaki, ya kashe kafirai, ya shiga ya fita. Allah subhanahu wataala zai tambaye shi ya ce dan wa ka yaki, zai ce ya Ubangiji dan nayi ne dan kai. Sai Allah madaukakin sarki ya ce masa, ƙarya kake yi, kayi ne dan a ce kai jarumi ne kuma an faɗa, saboda haka baka da komai. Na biyu shine makarantun Alƙur'ani, kayi karatun Alƙur'ani, ka haddace shi, ka san ma'anarsa, ka karantar da shi, kayi kaza, dan wa kai wannan aiki, ya Ubangiji nayi ne dan kai. Allah madaukakin sarki zai ce ƙarya ne, kayi ne dan a ce kai gwani ne, kayi ne dan a ce ka iya karatu, kayi ne dan a ce ka iya kaza, kayi kaza, kuma an faɗa a duniya ladan da zaka samu kinan nan baka da komai a wajena. Sai na uku shine mai dukiya, Allah ya baka dukiya, ka ciyar, kayi kaza, kayi kaza, kayi kaza, kayi sadaka, kayi kyauta, kayi komai, ka kai mutane aiki, haji, kayi duk abin da ya kamata, kayi danwa. Sai ya ce ya Ubangiji nayi ne dan kai. Sai Allah madaukakin sarki ya ce ƙarya ne, kai ne dan a ce wani mai kyauta ne, wani mai kaza ne, wani mai kaza ne, kuma an faɗa a duniya, a nan waje na baka da komai. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce su ne mutane na farko da za a fara jansu akan fuskokinsu, a watsa su a cikin wutar jahannama. Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu. saboda ka ɗan uwa mu kyautata niyyar mu duk abin da zaka yi ɗan uwa idan aikin ibada ne kada ka sake kai shi ba dan Allah ba wallahi in dai zaka yi aikin ibada kada ka sake kai aiki ba dan Allah ba wallahi wannan aikin ba shi da amfani sai ya zama maka hasara da nadamaran tashin alkiyama Allah subhanahu wataala ya samu dace anan zamu dakata ɗan uwa insha Allah ta'ala sai kuma sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya nuna mana abinda muka faɗi daidai na'am idan ita ce da ita ce wannan nace kai ayi abu dan Allah kishir yin abu dan Allah ba shine riya aiko yawa kishir yin abu dan Allah ba shine kai abu dan Allah kishiye sa shine riya Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wala hawla wala quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.